أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin babban malami Imam Adh-Dhahabi, littafi mai suna Kitabul Kaba'ir, inda a sati da ya gabata muka tsaya akan kabira ta tara. A wannan kabira mun fara dan bayani akai, yanzu insha Allah ta'ala kenan za mu dora akai a darasin mu da zamu yi na 17 a wannan masallaci na Fatima bintul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ke cewa al-kabiratu at-tasi'a silatul rahim, shine yanki zumunta. Yanki zumunta kamar da muka yi bayani a sati da ya gabata yana da alaka da yanki zumunta tun daga asali. Mutum ya yanke zumunta tsakanin shi da iyaye, ya yanke zumunta tsakanin shi da ƴan uwan shi na jini, ya yanke zumunta tsakanin ƴan uwan mahaifiyar shi ko ƴan uwan mahaifin shi, duka wannan yana daga cikin yanke zumunta, wanda yin hakan sabawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai malam ya bude wannan babi da aya ta cikin suratul Nisa, inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku wa'anda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, hakikanin tsoron Allah. Na'am. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سيكي توا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محل شاهد أولا آية شيني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كل صورا الله واندا أكي روبان كدشي اللاندا أكي غما كدشي akan wasu abubuwa da suke zauwa ne da gobe na rayuwa. Haka nan wal arham, haka nan ku ji tsoron Allah, ku kiyaye zumunta da take tsakanin ku da ƴan uwanku. Anan za mu ɗauki tafsiri na wasu malamai da suke bayani akan wannan aya. Daga ciki tafsiri na Ibn Kathir yake cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuni anan, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, mu ji tsoron Allah wanda ake gama mu da shi, haka nan kuma mu ji tsoron Allah mu kiyaye zumunta. Shi ne ke cewa ana nihin wattaqullaha fi ta'atikum iyyahu, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye yi mishi da'a. Shi ne sai da haka yake cewa wattaqullaha alladhi bihi ta'aqaduna wa ta'ahadun, ku ji tsoron Allah da kuke alkawali da sunan shi, ku ji tsoron Allah da kuke kulla wasu abubuwa na zamantakewa da sunan shi. Yace haka nan wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, al arham shine ku ji tsoron Allah, ku kiyaye zumuntaku kada ku yanke ta, bimana ku sadar da zumunta, ku kyautata tun daga iyaye zuwa ga ƴan uwa baki daya. Haka nan Qurtubi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sake maimaita cewa a ji tsoron Allah, bima na karrar ittiqa ta'kidan wa tanbihan lin nufusil ma'murin, domin a jijjiga kuma a tabbatar kuma a tunatar ga dukkan zugata na su wa'anda ake umurta, kenan mu ne bayi. Bima na mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kada mu saba mishi, haka nan kuma mu ji tsoron Allah akan zumunta mu kiyaye ta. haka nan ibnu ashur yake cewa abinda ake nihi anan shine taqwal mu'min bil hadar min at tasawul fi huquqil arham, ana jan hankalin dukkan mummuni akan ya kiyaye kada ya saka ko sakaka, ya kiyaye kada ya wasa da dukkan haƙƙi na ƴan uwa, kamar yadda aya ta gaba take magana akan marayu da kuma mata da kuma mazaje. Haka nan Ibn Juzay yake cewa ittaqul arham fala taqta'uha, ku kiyaye zumunta kada ku yanke ta. Kaga duka wannan tafsiran da muka karanta suna yawo akan abu guda ne, suna magana akan abu guda shine a kiyaye zumunta kada a yanke ta. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin suratul Muhammad, yake cewa fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, yace shin za ku juya baya a daidai lokacin da kuke banna a saman kasa, kuke juya baya akan jihadi ga Allah, yace ai ta'udu ila ma kuntum fihi min al-jahiliyya, ku koma zuwa lokacin ku da kuke na jahiliyya, tasfikuna dima, kuna zubar da jini, wa taqta'una al-arham, haka nan kuma ku ringa yanke zumunta. To akan haka sai Allah ya ce ula'ikal ladina la'anahumullah, masu yin wannan aiki, masu fasadi a saman kasa, masu zubar da jini, masu yanke zumunta, to wannan su ne wanda Allah ya tsine ma albarka. La'anahumullah fa asammahum ma'ama absarahum, Allah ya makartar da su ya kurmutar da su. To kaga wannan aya inda ita kadai muka karanta ma ta isa ta nuna mana cewa yanke zumunta ba karamin hadari bane ga al'umma. Dukkan mummuni ya maido hankalin shi jikin shi akan ƴan uwan shi, tun daga iyaye, ƴan uwa na jini, ƴan uwa na uba, ƴan uwa na uwa, suna da wani haƙƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shata tsakanin mu, wanda shi ne sada zumunta. Shi wannan sada zumuntai ba wai ana nihin ka ɗauki waninsu waɗari bisa ɗari, a ya kasance kana kula da al'amuransu, kana damuwa da halin da suke ciki. In wani abu na baƙin ciki ya same su, ka taya su baƙin ciki. Idan wani abu na horin ciki ya same su, ka taya su horin ciki. Ya kasance kana bibiyar su lokaci zuwa lokaci, kana sanin halin da suke ciki. Wannan ne kaɗai ake buƙata a gare ka, ba buƙatar wani abu babba. Ana buƙatar ya kasance kada wani abu na yankewa kwata-kwata tsakanin ka da su ya faru tsakanin ku. In an tambaye ka ina wani, ka ce ni rabuna da wani naman ce. In an tambaye ka ya wani, kai wani ni na huta daga harkar shi. To za mu karanta a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam, ka huta daga harkar mutum saboda ya huta daga harkar ka, to komawa alaka da shi shine hakikanin masa da zamantai. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai ba wanda yake zauwa ka maka ziyara ba, ba mai zumunta da kai ba, shine ake nihi kai ma ka kai mushi ziyara ko ka ringa zumunta da shi, shine ake nihi sada zumunta. A ana nihin wanda ya yanke alaka da kai, kai ka ringa sada mushi, to wannan ka cika misada da zumunta. Dukan mu muna da irin waɗannan ƴan uwa wanda ba ruwan mu da su, ko kuma su ba ruwan su da mu, ko kuma an samu wata matsala an bata, irin wannan take yana faruwa. To idan wannan ta faru, kai kokarin gyara alaƙa tsakaninka da su, domin yi ma Allah ne ba su ba kama. Haka Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cikin suratul Ra'd, alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq, ana yaban wasu masu cika alƙawari kuma ba sa saba shi, ba sa saba alƙawari. Walladhina yasununa ma amara Allahu bihi, masu sadar da zumuntar da Allah ya umarni a sadar. Yace an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, wanda suna kokari wajen sadar da wannan abin da Allah ya umarce su sadar, suna tsoron ubangijin su kuma suna tsoron azabar shi. Haka nan a gaba sai yake cewa yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran, yana batar da dayawa, haka nan kuma yana shiryar da dayawa. Sai ce wa ma yudillu bihi illa alfasiqin, wanda ake batar da su sune fasikai. Wannan fasikan me halin su? Sai Allah ya ce alladina yanquduna ahdallahi, sune masu saba alkawali na Allah, min ba'di mitaqihi, bayan an kulla shi, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, kuma su yanke alaqad da Allah ya yi umarni a sadar. ويفسدون في الارض سنا فساد اسمن قسا يتي اولئك هم الخاسرون وان نسوني اكيتي ما وان سكي خساره كاغا wannan ayan ma mi take nuna mana tana nuna mana yanki sumunta yana gadar ma da mutan khasara da kuma tabewa duniya da lahira sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani hadisi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyasil rahimahu to ya sare da zamanta shi duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to rinka sare da zamanta haka a wani hadisi yake cewa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laysa al wasil bil mukafir walakin al wasil alladhi man idha qata'at rahimahu wa salaha min sadar da zumunta ba mai ramawa bane ba idan an mishi a mai sadar da zumunta shine wanda idan an yanke ta shi yake kokarin sadar da ita kenan wanda ya yanke maka alaka kwata kwata ba ruwan shi da kai to kai kokarin sadar da zumunta da shi wanda kuma in kai ne ba ruwanka da shi to kai kokari ka ji tsoron Allah ya kasance ka fita daga wannan abu wanda bai ci ma komi bai daukan komi a cikin rayuwarka dan ka kirayi mutum ko a salula misali yana nisa da kai wani kwana ko a wazab kama mutum vocal ko message kaji ya wani ke ciki wanda baka iya zuwa wurin shi kaga wannan an kama na abu mai sauki wanda za mu yi wannan ibada ta Allah subhanahu wa ta'ala ibada ce mai tsada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai duk wanda yake so Allah ya yarwata mai arzikin shi duk wanda yake so Allah ya tsawaitan mai da rayuwar shi bima na ya kara mai kwanaki a duniya ya ce to sare da zamantar shi kenan kaga ba dan wani abu ba dan wani zamu ba mi dan kanmu ma mi dan kanmu ma wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana fada yace ana ar-rahman wa hiya ar-rahim faman wasalaha wasaltu ومن قطعها قطعته الله سبحانه وتعالى يتي وانيني الرحمن يتي وهي الرحم ita kuma zumunta ita ce arrahim yace wanda ya sarar da ita ni kuma zan sarar da shi bi ma'ana alaka ta da shi zata kasance mai kyau waman qata'aha qata'tuhu wanda yake da ni ma zan yanke shi ya daga cikin fitina wanda shaytan yake zawa ya sa mana a zuciya ai wani mai hali ne in naje wurin shi sai tsammanin wani abu nake so wani mai hali ne in na kira shi sai tsammanin wani abu nake so wannan dukkan da sisa ce ta shaytan so yake wannan ibadan mu kaurace mata shine kawai burin shi mu shiga cikin tsinin wata Allah to kana mai kuɗi ko kana talaka kana cikin masu rihin asiri ko wanda ba su da kayi kokarin sabke wannan yauni da Allah dora maka ba kada wanda mai hali ne yi kokarin kai ka sabke abin da yake kanka in ya baka ma an ka dama ka ce a kawai ya bari dan kada gobe ma in ka zo sa a ran shi wani abu ka so nema ba dan wai ka mina alheri ba idan kana so zuciyar ka ta wanku ya kasance shaytan bai samu gurbin da zai so sa maka wani waswasi akan cewa ga abin da ka zo nema ko shi ya sami waswasi cewa abin wani abu ka zo nema wurin shi in kuma kai ne mai halin to kai ne ma a haƙu wanda ya kamata a ce garin da janyo mutane a cikinka tabbas akwai wanda suke cikin bukata tabbas akwai masu larura wanda suna so in san samu ne su neme ka amma suna tsoro to kai ka neme su ko ka ji a gari wani ya samu wani ibtila'i to yi kokari kai ka fara tunkarar shi da zancen wani na ji an ce wani abu ya same ka ko ka yi gobara ko ambaliya ta ruwa irin wannan lokacin da muke ciki ko wata khasara ta same ko zaka kama ya arme ko zaka kama ta arme irin wannan abubuwa da kana bukata to kai ka tunkari mutum da niyyar cewa ka tunkare shi da niyyar zumunta kuma da niyyar ka taimaka mishi to wannan kuma Allah zai kalli al'amuranka arzikinka Allah ya ƙara yawaita maka manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi yake cewa daga cikin abubuwa wanda nake so ku riki kada ku yi wasa da su ku sani cewa babu ta yanda za a yi dukiyar da ake bayar da ita da rage dan kana da jikka goma ka bada jikka biyar babu zancen ka ce ne jikka biyar ce kai asara ba kai asara ba Allah zai lullumka maka ita kuma wannan mutane da yawa sun gani a cikin kayansu sun yi alheri bai kai ka ba Allah subhanahu wataala ya musu budin da lullumka wannan alheri ta sababin wannan abu. Idan kama dan uwanka zaka samu lada biyu, gashi kai zumunta kuma gashi kai kyauta. Wannan himin daure su, himin daure sosai, himin hikarin zuciyar mu akan wannan. Wa an Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma annahu qala li waladihi ya bunay la tasbahanna qati' rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi thalath mawadi'. Yake cewa ya kai dana, ina maka wasiya kada kai ka zamana ko kai abinta da mai yanke zumunta, saboda ni na same shi a cikin alqur'ani mai girma a wurare daban-daban, an tsine mishi hauri guda uku. Kullum ina mimitawa sadar da zumunta yana farawa tun daga kan iyaye. Akwai wanda zaka samu ba ruwan shi da halin da iyaye suke ciki, zai dinga yi ne ala kurbin, kawai zai dinga zuwa wajensu ne jehi-jehi, ba dan yana so ba, kawai dan ka a ce bai je ba ne. Kullum a zuciyar shi yake kamar an dame shi, ana derajan shi, wannan ya zame mishi wani kalubale a rayuwar shi. Ga sanan busbuski da karhi dole sai ya bada, kun wanda ya mutu yana larurai ya za ya musu kaza ya musu kaza. To akwai wanda zaka samu irin wannan zuciya gare shi game da iyayen shi. Haka nan kuma ya sabko, to wanda ya ma iyayen shi haka ina ga yan uwa, kaga su ba sa ma iya raba shi. Duk wanda ya ma iyayen shi irin wannan, to yan uwan shi ba za su raba shi ba. To mi kokari mu ringa irin wannan, kada mu ringa zargin wani mu gani yana kokarin ma yan uwan shi, ko na mu ce a kai bai ma kowa sai yan uwan shi. Ya fara da gidan, ya fara da gidan, umurni ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ciyar da dukiya ga iyallan shi, ga wanda ya ciyar da ita a waje, wanda ya ciyar ga iyallan shi ya yi lada akwai wanda ya ciyar da ita ga a waje. Kenan idan da hali ɗan uwa ya kasance sun fa'idanta da abin da kake da. Yace wa rawa an Abi Huraira radiyallahu anhu annahu jalasa yuhaddith an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ahruj ala kulli qati' rahim illa qama min indina. Abu Huraira ya zo ya zamna yana gabatar da karatu ga almajirai, sai yake cewa bana buƙatar, ina damuwa, ina jin matsuwa, bana jin daɗi wanda yake yanke zumuntashi zama tare da mu, don haka in dai akwai mai irin wannan hali ya tashi bar mana wajen mu, saboda ba ma buƙatar mai irin wannan hali ya zama tare da mu. Yace falam yakum ahadun illa shahu min absal halqa, babu wanda ya tashi sai wani samari daga can ƙarshen halkar da ake zaune sai ya tashi. Fa dhahaba ila ammatihi, sai ya wajen ɗan uwan ma'aihiyarshi. Li'annahu kana qad saramaha mundu sinina fasala, ya kasance ya yanke alaka da ita shekaru dewa a baya, ba ruwan shi da jiwurin ta, ba ruwan shi da ita. Yanzu sai ya tafi sai ya nemi sulhu da ita. Fa qalat lahu ammatuhu, sai ta wannan uwa ta shi take tambaye shi, ma ja'a bika ibn akhi, me kawo ka nan ya kai dan nan uwana. Fa qala inni jalastu ila abi huraira, na zamna ne wajen Abu Huraira sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai yake cewa ahruj kullu qati'in illa qama min indini, ba ma buƙatar wanda yake me yanke zumunta ne. Yace sai ya tashi daga wajen mu, muna cikin damuwa in dai na cikin mu iya tare da mu. Fa qalat lahu ummatu, sai ita wannan uwa ta shi, uwan mahaifin shi, take ce mishi na'am irji ila abi huraira, tace ka koma wajen Abu Huraira. Was'aluhu lima dalika, ka tambaye shi me yasa ya faɗi wannan magana, me yasa ya ce baya buƙatar mai yanke zumunta ya zauna a majalisar shi. Shikenan sai ya koma wajen Abu Huraira, sai yake ce mai ga abin da ɗan wannan tawa ta faɗa, me yasa ka faɗa haka, lima la yajlisu indaka qati'u rahim, me yasa ba ka so mai yanke zumunta ya zauna wajen ka. Sai yake cewa inni, yace lalle ni, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, yana cewa inna ar-rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'u rahim, rahma Allah ba ta saukowa ga wanda ko kuma ga majlisin da ko ga mutanen da suka kasance a cikin su akwai mai yake zumunta. Shi yasa idan muna zaune idan ya kasance kai mai yanke zumunta ne, to ba ma bukatar ka zauna a wajenmu saboda kana dauke da wani babban kabira, wani babban zunubi wanda kake yautar da shi. Kaga wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin musarar da zumunta tsakaninmu da 'yan uwanmu, mu kiyaye wannan abu kan mu domin su mu yi saboda Allah. Akwai wani hadisi kamar da na karanta a baya, manzon Allah (SAW) yake cewa a zumunta da aka halicce ta tana bakin al'arshi na Ubangiji, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mata, shin ba za ki yarda ba in sadar da wanda ya sadar da ke, in yanke wanda yanke ki? Ta ce kwarai ba, ina san haka, duk wanda ya sadar da zumunta ta, to Allah subhanahu wa ta'ala ina fatar ka sadar da shi, bi ma'ana ka sadar da shi da rahamarka kuma ka aljannarka. Wanda ya yanke kuma ina fatan ka yanke dukkan wata rahama ta ka tare shi. Haka zumunta za a kata bakin sirat a ajje ta, duk wanda ya zo hucewa in dai mai yanke ta ne za ta hurɗo shi ta yi gidan wuta da shi. Haka ita ma amana, duk wanda aka ba shi amana ya ci amana, to wannan amana tana jiran shi a bakin sirat, sai ya zo hucewa ta hurɗo shi ta yi wuta da shi. To kaga wa'innan manyan zunuban guda biyu, yana da kyau mu ringa tunani da kanmu, mu ringa ma kanmu da kanmu hisabi, mu ringa auna kanmu da kanmu akan irin wa'annan zunuban, shin muna tare da su? Shine kawai iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, kafin wannan rana ta zo da za a ce ma karanta littafin ka ta ishi kanka da kanka da kama kanka hisabi. Umar bin Khattab yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kuma kan ku hisabi kahin an ku hisabi. To miye hisabin kai? Shine ka ringa auna al'amuran ka tsakaninka da Ubangiji, ayyukanka masu kyau ka ringa auna su, gani shin ayyuka ne wanda Allah yake so, shin ayyuka ne dan Allah, shin ayyuka ne annabi ya koya, shin wa'annan ayyukan idan na kai da su da kiyama shin zan rabota? Ka ringa auna irin wannan abubuwa. Haka nan ka ringa auna ma kanka da kanka zunubanka, a yau zunubi ne na aikata, a satin wannan zunubi ne na aikata, a wannan watan zunubi ne na aikata, a wannan shekara zunubi ne na aikata, shin akwai wani zunubi wanda nake tare da shi har yanzu ina aikata shi har yau ban tuba ba? To sai ka ma kanka wannan awo, sai ka koma ga Allah ka tuba zuwa gare shi. Tuban mai sauki ne, a minti biyar za ka tuba ga Allah subhanahu wataala, a minti biyar ya ma yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake tare da wani zunubi yake so Allah ya yi mishi, abinda zai shine ya tashi ya yi tsarki ya yi arwalla ya yi raka'a biyu iya karewa ya daga hannu ya ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa ataraftu bi dhunubi wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tashi ya yi raka'a biyu bayan ya kare ya daga hannu yace ya Allah ni na zalunci kaina da yawa, kuma na sani cewa na aikata zunuban nan, kuma na sani cewa ba mai gafara zunubai sai kai, to ya Allah a matsayin ka nan mai gafara mai jin kai, to ya Allah na zo gare ka ina so gafarta min zunubai na. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi wannan yace Allah zai yi mai dukkan zunubin shi. Kenan kaga a cikin 'yan mintuna za mu shafe duka wa'annan abubuwa su zama labari, su zama labari. Haka yace mana mu sai duk istighfar idan mun zo barci, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Manzar rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karanta wannan da sahi ya mutu ka himmarici, to wannan ya mutu akan hanya, wanda ya karanta da daddare ya mutu a wannan dare, ya mutu akan hanya kai tsaye yana mutuwa gidan aljanna saboda Allah ya yi dukkan zunubin shi. Dama me ake nema a duniya? Shine Allah ya yi maka, shine karshen burin a ce Allah ya yi maka, baka da wani kes tsakaninka da Ubangiji. Amma in ya kasance kana tare da irin wannan matsaloli ka ringa rihi idan ka kai barci, gaskiya ba kai dubara ba, bai kai wayo ba, baka sa hankali ba a cikin al'amuran ka, ka sani sarai ka koma ga Allah, ka sani sarai akwai da yawa sun kwanta barci ba tashi da su ba, ka sani sarai akwai wanda an tashi da su ba auni da su ba,
ka sani sare a kun da balaguro bai dawo ba ka sani sare a kun da kwanta rashin lafiya irin wanda kake yi bai tashi daga rashin lafiyar nan ba ka san sare to utar sai an je ta to kahin aje ka wankun kawanku kai kasance ka je cikin tsarki na babu wata matsala tsakaninka da ubangijinka to daga cikin matsaloli irin wannan zalafa wanda ba su kai sai kawo ba a rayuwa dai menene ka kirawo mutum ku gaisa menene kama mutum mai sashi menene ka kirawo mutum menene ka je wurin shi ba komai bane ba assalamu alaikum wa alaikum salam lahiya kwana biyu kaza kaza shi kenan ka tayi an kare kai abin da Allah ke so abin da mai sauki amma rishin yin shi zai gado mana da hukuma tun a nan duniya manzo Allah sai sallallahu alaihi wa sallam yake cewa zunuban da tun a nan duniya mutum zai gani a kayan shi ya ce mutum zanabai guda biyu ne a wata ruwaya yake cewa azzalimi albaghi wa walhuquq mutum ne ya zalunci ko kuma ya ci haƙƙin iyayen shi a wata ruwaya kuma yake cewa albaghi wa qati'atu rahim ko kama ta'ala sallallahu alaihi wasallam yake cewa zanabai biyu tun a nan duniya Allah ke kawo mutum da su ya kasance kai zalunci ko kuma ka ci haƙƙin iyaye ko kuma ka yanke zumunta wa'annan zanabban biyu tun a duniya da ka fara gani a kayan ka to a nan duniya ai ba mai son taɓewa kowa so yake najahi kowa so yake ci nasara kowa so yake ci gaba kowa so yake al'amuran da yake yi sai ya ka kowa so yake yi inda yake a yanzu to in dai kana so ga irin hanyoyi da ake bi a samu wannan ci nasara shine kai kasance ba matsala tsakaninka da ubangijinka ba matsala tsakaninka da iyayenka haka tsakaninka da yan'uwanka ko akwai matsala a yayi haka Allah subhanahu wataala yake gaya ma Abubakar yake ce mai wala ya'tali ulul fadl minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah sai yace falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yace wallahu ghafurur rahim yace kada masu wadata masu yalwa ta duniya su yi alkawalin cewa za su hasa taimaka ma 'yan uwansu wanda suka kasance matalauta miskinai daga cikin muhajirai yake cewa don saboda wata matsala ta faru tsakaninku siyahi to ana kiransa akan siyahi kuma ya huce tunda kai ma kana so Allah ya yi maka matakar kana so Allah ya yi maka to kai ma ka yi falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai dan haka inda muke so Allah ya yi mana to mu mai yi ma junan mu mai yi ma ɗan uwan mu wanda muka samu matsala da su mu kokarin gyara alaka mu tsakanin mu da su yau duk wanda kake da wata matsala da shi yana tsammanin kai da shi a abda zaka ji mutun ya ce ni da wane ai ko a lahira ba ma so mu ga mu zaka ji wani yahu irin wannan an samu matsala ne ta yi zahi to irin wannan sai ka kira mutum wani a mana aikin gafara duniya ce mun sani halin rayuwa wannan abu da ya faru tsakanin mu ina so wannan abu ya huce mu yi ma juna ni saboda Allah kan ni saboda mu ka gaya ni haka Allah ya ce baya san irin wannan abin da muke shike kai ka sabta mazalar sallar yake cewa wanda yake gaba da kai ka bi bayan shi sau ɗaya kai sau biyu kai sau uku to kai kayi naka sauran ya rage gare shi daga kayi wannan an kare kawai sauran kuma matsalar shi ce duk abin da zai je zo a kan shi kayi bakin yayin ka kayi abin da Allah dora maka mazalar sallar yake cewa masu gaba guda biyu ayyukansu ba sa zuwa sama sai da su ake hasa sun shirya to mun ma rasa irin wannan matsalai akwai wanda gaba muke ba mu shi alaka ta yi tsami matsala ta faru ko kallon juna ba ai to ayyukan ba sa zuwa wajen Allah saboda wannan dan abu kuma abin ka bibiya bai kai ka ba wani abin tana wani ne gama wani abin tana abin duniya ne gama wani abin idan aka gaya ma wani ya ce yanzu wani ɗan abin da ya gama wani da wani abin mamaki to ko da babba ne a yi ƙoƙari a yayi wannan shi ne maslaha kuma shi ne zaman lafiya sai ma ɗaya ta mana wata hikaya sai ke cewa haka anna rajulan min al-aghniya yake cewa an yi hikaya wani daga cikin masu wadata hajja ila baitillahi al-haram ya tayi aikin hajji tace falamma wasala ila makka awda'a min malihi 1000 dinar 'inda rajulin kana mawsuman bil amanati was salah ila an yaqifa bi arafat sai dauki wani bangare na dukiyar shi yace to ni zan sanya ihrami zan mihi arfa yace idan na tahi ina gudun dukiyata ta fadi dan haka kai ana maka yabo mai kyau na cewa kai mutumin kirki ne mai amana ne amshi wannan dukiya a jami'i da har in je in dawo falamma waqafa bi arafat wa raja'a ila makka wajada ar-rajul qadmata ya je arafa ya dawo yana neman wannan mutumin da ya ba a je dukiya sai isko ana zaman makoki wannan mutumin ya mutu kuma babu kowa a lokacin da aka yi wannan kai imagine kai ka zo kawai ka kira mutum ka bashi wani abu ya ajje maka kawai kuna gusa kawai mutumin sai mutu dan uwan suna zauwa suka wuce kan suka ga dukiya a ciki ai ka san cewa wannan dukiya tana cikin gado kai shikenan kawai magana ka kaga dai dai ka hakura yi babu shaida ka ba da dukiya shi bai gaya ma kowa ba kai ba gaya ma kowa ba baka kira wani ya zama shaida ba shi yasa Allah yake cewa izata bayatum izata dayantum bidaini ila ajalin musamman yace faktubu Allah yace idan kuka samu irin wannan abu na bashi tsakanin yace to ka rubuta cewa ka ba wani a lokaci kaza rana kaza ka rubuta kwanan wata da komai ka bashi kaza bashi ya sa hannu ka sa hannu yace kai a nemo shaida ba wastashhidu shahidaini bi rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada aka mutum bi su shaida saboda ajali bi shawara takan yi kun rubu mutum ya mutu to wannan haka ta faru da shi kawai sun rubu ya dawo daga arafa kawai isko mutum ya mutu da yazo fa sa'ala ahluhu an malihi sai tambaye iyalan shi ina duke shi sai kalle su da iya ma ba su wata dukiya gare ka a wajen wani ina shaida to alima annahu lam yakun lahum bi ilmin ya san cewa ba su da labarin cewa ya bayar dukiya ne fa ata ulama a makka sai zo wajen wasu malamai na makka fa akhbarahum bi halihi wa malihi sai ba su labarin cewa dukiya na bada ga wani zan je arafa in dawo da nazo ya mutu yaya zan fa qalu da wai suka ce ni idan kana nisfin layl idan dare ya kai rabi yace fa ati zanzam wanzur fihi ka je wajen rijiya ta ruwan zanzam ka kalli wannan rijiya wanadi ya fulan bismihi sai ka kira mutumin da sunan shi ka ce wani wani ka kama sunan shi fa in kana min ahli aljanna fa sayujibuka bi awwal marra idan dan aljanna ne kai sai zai amsa maka kar wani je ruwan baki ruwan zanzam ko ya ranga kira manya ne eh ka ya ce ba na'am kace ai ga lahira nan na'am shikenan fa madar rajul wannan mutumin ana ga mai haka sai take wanada fi zanzam sai zai baki ruwan zanzam ya shiga kira-kirai misali ya ringa cewa ya Musa ina ta kira falan mujibu ahad ba wanda ya amsa mashi to dama wa zai amsa mashi mutumin da ya mutu ai ba an kare wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un Allah ya ce haramun ne duk wanda aka halaka ya dawo babu wannan magana ko da a ce yana shi kuma ko da nan aka binne shi babu zance ne ba da amsa kamar yadda ya zo a cikin kissa ta yakin Badar lokacin da aka kashe manyan kafirai na Makka manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo bakin hijjar da aka jefa su ya ringa kiran sunan su wani ya ce ya rasulullahi ya dasa amsa ya ce baka hisi jin abinda nake faɗi ba shin kun samu abinda Allah muku alƙawari yake tambaye su manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya maido musu daren suna shi to shi wannan bawan Allah da ya zo bakin nan ya ce babu wanda ya amsa mishi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya koma wajen iyallan mutumin ya gaya masa cewa ga abin da ya faru wannan dukiya da na tambaya malamai sun ce in je bakin ruwan zanzam in yi kira in ya amsa dan aljanna ne dan haka sai ba da labarin yanda da dukiya to na dahi bai amsa ba su ma sai kwashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ba aljanna bai ke to a ina yake eh in kana neman dan uwanka a lahira ka bincika aljanna ba gan shi bai da ina ba ashabul arab bane ba Allah zai taimake mu mu daga alleka muna ta yace naksha an yakuna sahibaka min ahlin sai malamai suka ce mishi to kai fa muna tsoron in baka same shi a can ba yana cikin in wuta izhab ila ardil yaman ka je yaman kasar yaman fa fiha bi'run yusamma barhut akwai wani rijiya mai suna barhut yuqalu annahu ala fami jahannam mun ji ana cewa ita wannan rijiya a kofa aljanna take a kofa wuta take afwan a kofa wuta take fansur fihi billayl kaje cikin dare kaje bakin wannan rijiya wana ya fulan fa in kana min ahlin nar fa sayujibuka minha kaje ka dinga kiran shi in dan wuta ne to zai amsa mata fa mada ila yaman ya tashi tun daga makka yake yaman yaje bakin wannan rijiya ya dinga tambaya aka gwada mishi inda take fa ataha billayl sai yazo cikin dare wa nazara fiha yakallu wannan rijiya wa nadiya fulan ya ringa kira yawani fa ajabahu kaw mutum sai amsa yana amsawa sai yace aina zahabi ina zinariyata ina dukiyata sai yace mi dafantuhu fil mawdi'il fulani min dari kaje cikin gidana a bangare kaza wuri kaza anan ne rami na binne ta kana tona nan zaka same ta walam a'tamin alaihi waladi yace bana da nisuwa akan cewa in na bar ma iyalaina za su baka ni kuma naje na da binne ta kikenan fa atahum wa hafara hunaka fa atihim wahfir hunaka tajidu kaje can kai rami za ka same ta fa qala lahu sai ke tambaye shi to mal ladhi anzalaka hahuna wa kunna nazunnu bika alkhair to me ka ta gidan mu ta kai ko muna ma kallon mutumin kirki muna ma fatan alkhairi a tare da kai fa qala sai ke cewa kana ni uqtun faqira yace ina da wata in uwa ta talaka yace hajartuha sai na kaurace mata bana zuwa wurin ta kuma in ta zo mini ina kokarin mata me yake ce ni kora da hali misali mutum ya zo wurin ka ka bata rai ko ka tashi ma ka ce ni ina da wani uzuri ka tafiyar ka kamar shan ko ka nuna a wasu ka baka so wannan ziyara ko ka nuna ka ce mishi barci zakka ko ka ce mishi wani me yasa in zaka zo baka hoki to kaga in mai zahin kai ne sai wala misali wani dan uwanka shakiki wanda kuka ci kwakwa tare kuka yi komi tare kawai yanzu abubuwa sun danyar ruwa kawai ka tashi ka je wurin shi yace wani wani yasa in zaka zo baka kira ai haka abin nan sai ka sauye shi sai dai a ce kurum baka kyauta ba amma sai kai faɗa sosai kai zahi akan cewa ta yaya za a walakanta iman yau zan zo wurin ka ziyara ko zumunta ka ce mini wai me yasa ban faɗi kawai mutum ya zo tabbas da daɗi mutum zai zo ya gaya maka da daɗi amma mutum in ya zo kakkari nuna mai wani abu saboda wannan yana iya sawa ya ƙaurace maka abin saboda ya zo ka baka nuna mishi kaso ba kenan sai kai haƙuri akwai wanda mutanenmu na karkara sun suka tashi zauwa salula gare su gaya ma za su kawai zauwa za su wane mun zo ya kwana biyu har su kawo maka isa rabar su ajiye maka wannan kowa ya sani yana daga cikin halinsu ba su shawara suke zauwa kenan irin wannan in yazo kada ka bata rai in uwanka ne duk yadda suke in uwanka ne kuma ba kai ka ga dama ka zabe su ba Allah ne hada ai shine jaraba bai inda a ce kasa ake a wurin a ce kowa zabi dan uwan shi da wata zaka zaba to kage ai da akwai wanda kawai zaka ce suwana su ya kamata a ce zaman uwana wani da wani bai kamata a ce in uwana bane to ba zaba ba ke Allah ne yake zaba ya sanya ya gani ya zaka yi jaraba ce ba wallahi jaraba ce sai ga wani dan uwanka kawai buge ma hankali yake amma kuma haka Allah ya so ya gama ba inda zaka yi da shi haka zaka zama da shi ka yanke zumunta da shi Allah ya kama ka ka sadar kai hakuri kamar yadda kake hakuri da abinci a lokacin azumi ka daure saboda ibada ce to haka zaka yi hakuri shi ka zauna ibada ce to shi wannan bawan Allah ga abin da ya ja mishi ya kashi gidan wuta yace fa aqabani Allahu subhanahu wa anzalani hadhihi al-manzala sai Allah ya kama ni da wannan abu kuma ya kani wannan manzala sai dai wannan kissa bata inganta ba kissa ce irin kamar irin da ake cewa asiru mit kamar irin labaru haka masu ruwan haka dai ayi wani labari domin a tsoratar da mutane amma ba wani labari bane wanda ya hakika an yi shi saboda wannan maganganun da suke ciki na cewa ya tahi ruwan zanzam yana kira saboda in dan aljanna ne zai amsa ko kuma ya je wata rijiya ta barhut in dan mutane zai amsa dalilin wannan ya tabbatar cewa wannan kissa ce wata inganta malam ya kata ne domin ya ja mana hankali akan cewa tabbas kissar wannan tana da dalili a hadisi da manzo Allah SAW da yake cewa la yadkhulu jannata qatimun me yake zumunta ba ya shiga gidan aljanna kenan tunda ya kai yanki to kenan ba inda za a same ka illa a gidan wuta idan muka tuba kissoshi madauki kissa alƙarama ko kuma in ce babban kissa wadda zo a Qur'ani wadda babu irinta kissa ta annabi Yusuf idan muka kalli abin da yan uwan shi suka mashi ai babu zancen wata zumunta a gaba su suka dauke shi suka roƙi uban suka nasa a rijiya da ba sa tsammanin cewa zai yi rai amma shi wanda ya ce a kai shi cikin a hudin shi ta yi yan huta za su dauke shi yaltaqituhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin masu huta za su zo su dauke su kai shi hakan kuma Allah ya kaddarta masu huta suka dauke shi da suka dauke shi suka tai da shi garin Masar a garin Masar suka saida shi dan uwan wani a cikin ɗan sarauta ya saye shi daga cikin manya na gari ya kama matar shi ya ce gashi nan a kula da shi tunda ba mu da ɗa muna ɗaukar shi a matsayin ɗa kuma zai mana amfani bayan haka nan shekaru sun tafi ya tafi gidan Kasu daga gidan Kasu ya fito da ya fito Allah kadarta ya zama ministar na gidan gona a wannan gari kai bayan shekaru ma shi ya zama shugaban garin baki ɗaya annabi Yusuf shi ya zama shugaban garin Misra baki ɗaya a wannan lokaci ya sa aka kayan uwan nashi da iyayen shi baki ɗaya suka zo da suka zo da suka fahimci cewa lalle shi ne Yusuf innaka la'anta Yusuf sai ce kala ana Yusuf wa haza akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudiyu ajra al-muhsinin duk wanda ya ji tsoron Allah ya hakuri to Allah baya walakanta aikin masu kyautatawa da sai koma wajen uban mi suka ce ya aba nastaghfir lana dhunubana inna kunna khata'in ya kai baban mu ka roƙa mana ubangijin mu ya gafarta mana saboda mu kinnan masu kuskure yace sauka astaghfir lakum rabbi bi yada su ya riwaye tun da suke laqad atharaka Allahu alaina ko laqad atharaka Allah ya daukaka ka a saman kanku la tasribu alaikum al-yawma haka annabi Yusuf ya ce yace babu damuwa tare da ku kada ku damu ya yaye an so a kashe shi amma ya hakuri saboda dawwamar da zumuntar da take tsakanin su kuma a dalilin wannan duk abin da suka yi sai da suka zama sharifai a garin abin da nake ne sharifai sai da zama mutane manya wa'anda ake nema a zo kusa da su saboda yan uwan sarki ne saboda sarkin bai yada su bayan duk abin da suka mishi tun annabi Yusuf kenan kaga duk yanda mutum ya samu kanshi da matsala tsakanin shi da wani abu ne bai kai kwa bayan ana iya yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo Makka bai ce musu ma za ta sunnuna annabi fa'ilun bikum mu kun yi tsammani zan muku ku ne ko korin da garin nan ku ne kuka azabtar da ni ku ne kuka haɗa runduna ta yaƙi kuka je a yaƙe ni ku ne kuka gamu a yaƙin Ahzab da ku da Yahudawa kuka ce he an je an ma Madina zama guda ku ne kuka yi taro kuka yi reunion a garin Makka kuka ce kowace ƙabila ta kama tun guda domin idan mun kashe Muhammad ba ƴan uwan shi ba za su nemo ta ƙabila ba he dai su neme mu duka su kuma ba sa iya yaƙan mu duka don haka ku zo mene zama guda mu kashe shi suka zo kowa gidan shi suna zama
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله سبحانه وتعالى يريه إذنس سكي برتي منذ صلى الله عليه وسلم يخطو يسكي أبو بكر يتي من هجرة لوكتي ياي دهي زاني أبو بكر يتي رنكتي مش الصحبة الصحبة يا رسول الله يدو كيش سكام عني سكتي تو دك ونهن أزب تروت سكام صلى الله عليه وسلم إذن تسا أبو جهل يا سلا aka dauko ma'aiwa ta jakka aka zo aka tura mai auya Abdullahi dan Abbas yake cewa ina kallon wannan abin ya faru na rasa ya zanyi in kawar ma da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan azabtarwa da ake mishi sai ya shi Fatima ta zo ta hudda mai wannan abu yana cikin sujada Abu Jahl ya ce ma mutane ku zo gobe ni zan kare da shi ku zo ya ringa tara mutane aka zo aka tara ana kallon ikon Allah manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sallah ni zan muku maganin shehu Abu Jahl ya kamo hanya zai tunkari manzo sallallahu alaihi wasallam akai gurji da shi yaje cikin kwadi aka ce mai lahiya na karkarwa ni ya kwaro yace wallahi yace wani abu na gani wani wata wuta na gani kawai manzo sallallahu alaihi wasallam yace inda ya taba ni kuna kallo za a yi sama da shi a tattara naman shi haka aka ringa yi abu a goye abu a goye manzo sallallahu alaihi wasallam radda aka fatahu makka ya tunkari makka da runduna sama da 10,000 mayaka mutanen makkan da suke ciki duka ba su ce 10,000 ba ina su shiga da su hestin ne namu su danye manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka da izza yana shigowa ba wanda ya isa ya resiste ya kawo ya ce bari ya kare ka annabi shiga sai wasu ɗan tsiraru a wata ƙofa can ta shiga makka suka tare Khalid bin Walid ya fatattake su suka wuce manzo sallallahu alaihi wasallam bai shigo kowa ya ringa koyewa wani kasan gado wani ɗakin ka'aba wani gidan waye wani aina ne wani ya bar gari sai Ikrima can kake samun shi a bakin ruwa ya je yana neman mai bato ya samu ya tsallaka shi kasa annabi sai iske shi a nan ya shiga batan ma batan ya ringa girgirwa zai faɗi sai ringa cewa ya hubal mai batan ya ce mai kai kaman bakinka idan bato yana girgirwa ba ma kiran kowa sai Allah fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-bard idha hum yushrikun idan sun shiga bato bisa kiran kowa sun san anan ba wa ba mai tsiratar da kai in ba Allah ba bato da ya kai kilo 1,000 gabas 1,000 yamma 1,000 abin nan cikin ruwa gaban ka kilo dubunnai bayan ka kilo dubunnai kai kadai ga kanan kawai a cikin wani dan abu dan karami na katako igiyar ruwa ta taso an yi nan hubal zai so hudda ka waye hubal yace me kai ta kanka anan ba mai hudda mu ba Allah ba yace yo kuma ai Allah da kake cewa in ka musu sunan shi anan ai shi ne gudu a can kuma na zo nan in dai kasance in na shiga tsanani ba wanda zan kira ya sai Allah yace to wallahi zan koma an musulunta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka akai Ikrima ya koma dan gidan Abu Jahl ya je ya musulunta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar matar shi ta nima mai aminci to da ya shigo garin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tara sai yake ce musu ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammani zan muku sai suke ce mai ai antar karim ibnul karim kaza kaza ana yaban shi ana zuga shi ai kai mai karamci ne ai kai mai aminci ne ai kai mai ayyariya ne kai mai kaza ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mai idhabu antum unaka ku tahi ku kinnan sakakku ne ku kinnan babu wata damuwa tare da ku ba mai taba ku ku je ku sha'anu manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan yana can kasan gado a kwance ya koyi sai ana shela ana cewa wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya shiga gidan aminci ka a taba shi sai ce ni da nake ta raina kuma a ce an zo gidana ma an shiga aminci yace ai su shikenan al'amari ya zo an yahe mana haka ya huto mutanen garin Makka duk azaba da suka muzo sallallahu alaihi wasallam yahe to kaga irin wannan yahe ya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko ina ake samun ta ba ba ko ina ake samun ta ba to menene koyar da mu ne ake mi yahe yahe haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabaghatu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana kada ku ringa kin juna kada kuma juna hasada kada ku ringa gaba da juna ku zama yan uwan juna ku zama yan uwa yan uwan juna musulmai haka Allah subhanahu wa ta'ala yake kira musulmai cikin suratul hujurat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ku mu'minai yan uwan juna ne ku gyara tsakaninku
kenan kaga wannan kira kadai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana ya ishe mu wa'azi akan mu yahi majuna mu hakuri da dukkan abin da ya faru mun sani ka sani kowa yana jin radadin wani abu da aka mishi to wannan abu da aka maka bai zama hujja a gaban Allah shi Allah kuma ce mai kai Allahumma afu anni Allahumma inni afawtu an kulli man zalamani li annani arju an ta'fu anni aw li ta'fu anni ka rinka irin wannan addu'a ya Allah na yahima duk wanda ya zalunce ni saboda ina fatan ni ma ka yahima ita ce addu'a da muke Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni ya Allah kai ne afuwa ne ya Allah kuma kana son mutumin da yake neman afuwa ko mutumin da yake afuwa ya Allah ni ma ka mun afuwa dan haka yayi mini afuwa sai mun daure domin mu muna so Allah ya mana sai mu je kan kabira ta 10 wanda ina gani ya kamata mu bar ta kenan sati mai zuwa sai mu tashi akan ta ita ce kabira ta azzina kenan dai a takaice darasin mu na yau shine mu yi kokarin sadar da zamanta wanda suka yanke mu musadar da ita wanda mu muka yanke ko musadar da ita mu zan mu saboda kowa mu saboda Allah Allah ya taimake mu ci wannan jarabawa abinda muka fada dai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh